daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 6049 da kuma 41 a matsakaicin zango. Abu ne mai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma Niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka a kodi yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya yau Talata 24 ga watan Afrilun shekarar 2018. Shirin mana karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chad kuke sauraro kai tsaye wato karfe 5 kenan agogon Ghana, karfe 1 dare a nan Washington DC ga kanin labaran duniya.
White House ta bayyana cewa babban manufar tattaunawa da shugaban Donald Trump zai yi da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ita ce kawar da duk wani shirin nuclear a zirin Koriya baki daya. Yan sandan Canada sun kama wani matukin wata motar da ta afkawa masu tafiya da sawu a jiya Litinin a birnin Toronto wanda ya kashe mutane 10 kana ya raunata wasu 15. Wani farmaki ta sama da rundunar haɗin gwiwa karkashin jagorancin Saudiya ta kai ya afkawa wani bukin aure a arewacin Yemen ya kashe akalla mutane 20.
To masana a fannin tattalin arziki sun ce har yanzu akwai sauran tafiya a gaba bayan da wani rahoto ya bayyana cewa tattalin arzikin wasu kasashen nahiyar Afirka na samun ci gaba. A Najeriya ana ci gaba da taron bita na yini hudu kan muhimman dabarun inganta kwayoyin halittu a kimiyance wanda cibiyar bincike kan kimiyyar sarrafa kwayoyin halittu ta Jami'ar Bayero Kano wato Center for Biotechnology Research ta shirya. To shin ina alfanun wannan taro?
Alkiblar wannan taro shine ya koyar da masana kimiyya da fasaha sababbin dabaru na zamani kan bincike a fuskar noma, kiwon lafiya, inganta muhalli, inganta tsaro.
Sannan muna tafa da shirin tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. Muhammad Lalo ne ke jagorantar shirin tare da Babu Yakubu Makeri wanda zai karanto mana labaran duniya da farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Fadar shugaban Amurka ta White House ta bayyana a jiya Litinin cewar babban manufar tattaunawa da shugaban Donald Trump zai yi da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ita ce kawar da duk wani shirin nuclear a zirin Koriya baki daya. Sai mun ga an dauka kwarin mataki akan kawo karshen shirin nuclear kwata-kwata. In ba haka ba, matsin lamba da takunkumi da Amurka take yi wa Pyongyang zai ci gaba akan kasar da ta zama saniyar ruwari. Ba za mu mutunta kalaman Koriya ta Arewa ba, inji sakatariyar yada labarai ta fadar White House Sarah Huckabee Sanders yayin da take amsa tambayar sashin labarun murya Amurka a jiya Litinin akan kalaman Pyongyang da kwanan nan. Kim ya bada sanarwar dakatar da shirin gwajin makaman nukiliya da kaddamar da makamai masu linzami da suke cin dogon zango. A hali da ake ciki kuma shugaban Faransa Emmanuel Macron yana more ziyarar wani uku da ya kawo a nan Washington inda aka shirya masa liyafar cin abinci a jiya Litinin a Mount Vernon a jihar Virginia. Kana ya gana da wasu masu ziyara da ƴan yawon bude ido a ginin Lincoln Memorial. Muhimman batutuwa da suka shafi duniya su ne za su dauki hankali a tattaunawarsa da shugaba Donald Trump a madaukakin ofishinsa na Oval a fadar White House. Akwai yiwuwar Macron zai amfani da tattaunawarsa ta White House ya roki Trump kada ya janye daga yarjejeniyar kasashe shida akan shirin nukiliyan Iran da ci gaba da barin sojojin Amurka a Siriya a daidai lokacin da sake sabunta yarjejeniya da Iran ya karato. Iran za ta dauki duk wani karin takunkumi a matsayin kashe yarjejeniyar kuma ta yi barazanar komawa ga shirinta na nukiliya. Macron ya ce yana sane da cewar yarjejeniya da Iran tana da rauni, duk da haka bai ga wata yarjejeniya banda wacce aka harata ba hannu a kai. Yan sandan Canada sun kama wani matukin wata mota da ta afkawa wasu tafiya da sawu a jiya Litinin a birnin Toronto ya kashe mutane 10 kana ya raunata 15. Yan sanda sun ce sunan matukin Alec Minassian amma kuma ba su yi karin bayani a kansa ba. Sai dai kamfanin yada labarai na Canada wato CBC ya rawaito jami'an gwamnati na cewa direban ba shi da wata alaka da wata kungiyar ta'addanci, kana bai kasance wata barazana ga tsaron Canada ba. Prime Minister Canada Justin Trudeau ya jajanta wa waɗanda harin ya rutsa da su kuma ya miƙa godiya ga ƴan kwana-kwana waɗanda suka fara kai dauki a inda abin ya faru. A wata sabuwa kuma a jiya Litinin, ƴan sandan jihar Tennessee da ke nan Amurka sun kama Travis Rankin, wanda ya harbe mutane shida a wani gidan cin abinci kamin daga bisani ya gudu. Wani farmaki ta sama da rundunar haɗin gwiwar ƙasashen jagoranci, wato ƙarƙashin jagorancin Saudiya, ta kai ya afkawa wani bukin aure da ake yi a arewacin Yamal, kuma ya kashe akalla mutane 20, inji wani jami'in kiwon lafiya a jiya Litinin, yayin da wasu hotuna masu ban tsoro ko tada hankali suke yawo akan kafafen sada zumunta akan wannan mummunan harin na bam, wanda shi ne na uku na irinsa da ya afkawa fararen hula a Yamal tun ƙarshen makon. Wani babban likita Muhammad Al-Somali ya ce angon da wasu mutane 45 sun samu raunuka kuma an kai su wani karamin asibiti da ake kira Al-Jamhuri. Jami'an kiwon lafiya sun yi kira ga jama'a su taimaka da jini. Wannan shine mummunan farmaki na uku a Yamal tun daga ƙarshen mako. Wani farmaki ta sama a daren Lahadi ya fada akan wani gida a unguwar Hajja, kuma ya kashe iyalan gidan su 5 a cewar wato Al-Nazri. A ranar Asabar, akalla fararen hula 20 ne aka kashe a wani farmaki da rundunar hadaka ƙarƙashin Saudiya ta kai, biyo bayan harin bam da jiragen yaki suka kai ba wata motar ba dauke da mutane a ciki a kusa da gundumar Moza, wanda yaki ya daidaita yammacin Yamal kusa da birnin Taiz, da ya fada cikin yaki tsawon shekaru 3. Rundunar haɗin gwiwa na Saudiya ta ki cewa, wanda Saudiya ke jagoranta ta ki cewa UFAN da kamfanin dillancin labarai na AP, wanda ya tuntube ta dangane da wannan hare-haren. Ana shan waɗannan labarai ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen da ke kudancin Afirka SADC a takaice take shirin yin wani taron koli a yau Talata akan yunkuri da jamhuriyar demokradiyyar Kongo ke yi na shirye zabe da daidaita kasar, akwai yuwuwar shugaban Kongo ba zai halarci taron ba. Wani jami'in gwamnati ya faɗa wa muryar Amurka cewa shugaba Joseph Kabila zai tura Prime Minister Bruno Tshibala a taron wanda za a gudanar a Luanda, babban birnin Angola. Sai dai ofishin Kabila bai fitar da wata sanarwa a hukumanci ba. Martin Fayulu na hadakar jam'iyyun adawan DR Congo da aka fi sani da Resemblement a turance ya faɗa wa muryar Amurka cewa ya kamata kungiyar ƙasashen kudancin Afirka ta fito ƙarara da fadawa Kabila ya sauka daga mulki, ƙasar ta samu da gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali. Hadakan jam'iyyun adawa da aka fi sani da Resemblement tana son ganin wata kungiya mai zaman kanta ta shirya zaɓe amma ba gwamnati ba, wanda hakan zai baiwa mambobinta ƙwarin gwiwa shiga zaɓe cewa za a gudanar da gaskiya ko kuma sahihin zaɓe, inji Fayulu. Kungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen kudancin Afirka ta buɗe ofishi a Kinshasa.
Babu ya kuma makirke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, masana a fannin tattalin arziki a nahiyar Afirka sun ce har yanzu akwai sauran tafiya a gaba, bayan da wani rahoto ya bayyana cewa tattalin arzikin ƙasashen da ke kudu da Sahara na samun ci gaba. Rahoton wanda aka fitar da shi a karo na 17 ya kuma bayyana cewa tattalin arzikin ƙasashen gabashin nahiyar ta Afirka na fuskantar koma baya sanadiyar matsalar fari da ke mummunan tasiri akan harkokin noma. Daga Accra ga rahoton Ridwanullah Abbas.
Yadda bunƙasar tattalin arziki da sannu-sannu ke gudana na shafan ƙasashe uku mafi ƙarfin tattalin arziki a Afirka, Nigeria, Angola da Afirka ta Kudu. A yawancin ƙasashen gabashin Afirka kuwa fatar da ake da shi na bunƙasar tattalin arziki na fama a dalilin kasa samun haɓaka a fagen noma, a dalilin fama da kamfan ruwa da kuma tashin kuɗin ruwa da fagen kamfanoni masu zaman kansu ke fama da shi. Albert Zinfag ne babban masanin tattalin arzikin Bankin Duniya wa Afirka.
It's an edition of the Africa's fault has uncovered three main findings. The first is that economic growth has rebounded in sub-Saharan Africa.
Zagaye na Shabokoi. Na rahoton Afirka ya bayyana fagage uku na samun bunƙasa a Afirka kudu da hamada, kuma ko kaɗan wannan bai isa ba. Gwamnatocinmu na buƙatar hanyar ta girmama tattalin arzikinsu tare da ƙarfafa farfaɗo da tattalin arziki ɗin, in har muna buƙatar mu kauce matsayi na faɗawa matsala. Ƙasar Afirka za ta iya bunƙasa ne kawai da kashi 3.1 a shekara ta 2018 da kashi 3.6 wa shekara ta 2019 da kuma 2020.
The second result, the second finding of the report is that we need to pay more attention to the issue of rising debt, rising poverty.
A sakamako na biyu da aka samu, mun maida hankali duka akan matsalar tashin bashi, saboda canji wurin tara basussuka ya tura kasashenmu ga ƙarin hatsarin kasuwanci da ke barazana ga ɗorewan kuɗaɗenmu. Don haka lalle muna buƙatar maida hankali. Ridwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Saboda kuɗi kada mutum ya janye wando don saboda kuɗi, ana ma kai naushi saboda kuɗi.
To a Najeriya kuwa yau aka shiga rana ta biyu a taron bita na yini hudu da ake yi kan muhimman dabarun inganta ƙwayoyin halittu a kimiyyance, wanda cibiyar bincike kan kimiyyar sarrafa ƙwayoyin halittu ta Jami'ar Bayero Kano, wato Center for Biotechnology Research, ta shirya. Da Kano ga Mahmud Ibrahim Kuri da ƙarin bayani.
A shekara ta 2014 ne aka kafa cibiyar domin gudanar da ayyukan bincike da horar da ɗalibai a matakai daban-daban kan fasahar kimiyyar ƙwayoyin halittun bil'adama da dabbobi da itatuwa da kuma tsirrai da dai dangoginsu. Farfesa Awolu Halilu Arzai, da ke zaman daraktan cibiyar, ya yi ƙarin haske dangane da aikace-aikacenta da kuma alƙiblar taron bitar irinsa na farko da cibiyar ta shirya.
Amfani da halittu kamar tsire-tsire, dabbobi, ƙwayoyin halitta da ƙanƙantar ido ba a ganinsu, domin a samar da kayayyaki da su amfani da ɗan adam. Alƙiblar wannan taro shi ne ya koyar da masana kimiyya da fasaha sababbin dabaru na zamani kan bincike a fuskar noma, kiwon lafiya, inganta muhalli, inganta tsaro, binciken aikata laifuffuka na hanyoyi na zamani, wanda da sai an fita kasashen waje ake irin wannan horo. Shi yasa kuka ga mutane daga kusan kowace shiya na geopolitical zones shida na Najeriya sun halarci taron.
Farfesa Mamari Yalwagwarzo, guda cikin masana ilimin kimiyyar ƙwayoyin halittu, wato biotechnology, ya bayyana muhimmancin rungumar wannan sigar ilimi domin haɓaka abinci da magunguna da sauran muhimman ababen bukatun rayuwar bil'adama a Najeriya.
Shekaru 50 da suka wuce, yawan jama'ar Najeriya mutum miliyan 66 ne. Faɗin ƙasar mu bai karu ba, amma yanzu muna da mutum 180, kuma a cikin faɗin ƙasar mun kwashe da yawa wajen gine-gine, waɗansu abubuwa wanda suka shafi jin daɗin jama'a da bunƙasa tattalin arzikin ƙasa. To, in ba a kawo wannan sani ba cikin al'amura na rayuwarmu, zai kasance cewa ko dai mu ci gaba da sayan abinci daga waɗansu ƙasashe, ko kuma mu mutu da yunwa. To shi yasa muka cewa ya zama wajibi a gare mu mu ɗauki wannan sabon tafarki. Wurin da eka ɗaya za ka yi wani abu kamar buhu 5, yanzu sai ka yi wajen 20 ko 30.
Mataimakin gwamnan Kano Farfesa Hafiz Abubakar, wanda mashawarcinsa kan lamarin ilimi mai zurfi Dr. Bakar Ado Hussaini wakilta, ya ce gwamnatin Kano bisa haɗin gwiwa da ofishin jakadancin ƙasar Faransa na horar da wasu malamai da ke koyar da darussan kimiyya a manyan makarantun Kano.
Muna da ɗalibai waɗanda suka fito daga manyan makarantunmu na jihar Kano, wanda malamai ne su kimanin 22 a jami'o'i kusan guda 7 a ƙasar Faransa, kuma a cikinsu akwai waɗanda suna karanta fannoni daban-daban na kimiyya da fasaha a matsayi na digiri na biyu, wasu ma digiri na uku. Sannan akwai ita jami'ar Niyar Izza da take kasar Cyprus. Ita ma muna da wannan alakar da suka ba mu dama za su biya kudin makaranta mu kuma mu biya kudaden da yara dalibai za su kula da kawunansu a makarantunsu.
A ranar Alhamis mai zuwa ne idan Allah ya kai mu za a kammala taron bitar wanda masana ilimin kimiyya daga jami'o'i da kwalejojin fasaha da na ilimi da kuma cibiyoyin bincike daga sassan Najeriya ke halarta. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
Mu nemi ilimi fitilar haska.
Kudan Allah ya kai mu a shirinmu na hantsi za ku ji cewa
to gaskiya ne ka san ita da masu siyasa kusan kullun a haka take wani zubin tashi gida ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya sai ga an rabu wanda kuma wannan ba yana nufin cewa ba za a sake haduwa ba ita a siyasa minti ɗaya za a iya dukkan wani al'amura da baka tunani dama a samu sabani ba wani sabon abu bane kuma idan Allah ya so za a iya samun jara kuma a samu haɗin kai cikakke amma abin nake tabbatar maka da shi dai shine cewa
dan majalisar dokokin jihar Kano Alhaji Kabir Alhassan Rana kenan yake magana kan takaddamin siyasa dake tsakanin gwamnatin Kano Abdullahi Umar Ganduje da tsohon gwamna Sanata Rabi Musa Kwankwaso yayin wata ziyara da ya kawo nan sashin Hausa na Muryar Amurka. Sai ku kasance tare da mu a shirinmu na hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi wato karfe 7 kenan agogon Ghana domin jin cikakkiyar hirar. Yanzu agogo anan na cewa karfe 1 dare ne da minti 16 ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Jama'a barkanku da wannan lokaci da kuma saki sadon mu da ku a wannan sabon shiri na Saka mai wuya. To bari mu bude da magana da ke ci gaba da bayo shugaba Muhammadu Buhari wahala game da matasa.
Fadar gwamnatin Najeriya ta ce an yi bawagwar fahimta ga kalaman shugaba Buhari a taron kungiyar da Burtaniya ta yi mulkin mallaka kan batun zayyana matasan Najeriya da masu kasala da rashin ilimi da cin na bulus. Kakakin shugaban Premier Adesina ya ce bayanan da shugaban ya yi na nufin matasa da dama ne, amma ba dukkan matasan ne shugaban ke nufin cima zaune ne. Dan cewa yi Najeriya na da mutum miliyan 180 kuma kashi 60 cikin 100 matasa ne ƴan ƙasa da shekara 30. Akasarinsu ba su yi karatu ba, suna alfahari da ƙasarsu na da arzikin fetur, don haka za su rika samun komai a kyauta. Matashin ɗan jarida Yusuf Ishaq ya nazarci kalaman.
Matasan Najeriya dai ba za a haɗa su a musu kuɗin goro a ce musu malalata ne ko marasa ilimi ba. Menene ya yi domin sanya matasa su zama masu dogaro da kansu daina zama banza? A arewacin Najeriya ne aka yi kiyasin cewa akwai aƙalla almajirai da ba su gaza miliyan 9 ba. Bayan da aka zaɓe shi ya zama shugaban ƙasa yanzu yake cika shekara 3. Menene yayi domin inganta rayuwar irin waɗannan almajiri?
Ba ga ishe yasa gwamnatin ta kirkiro da shirye-shirye irin na N Power din nan da ake ba wa matasa kuɗi a wata saboda su koyi sana'a su yaki talauci.
To ka san Allah yake kaya, babu abin da yake lalata matashi kamar ka ɗauki kuɗin banza ka bashi. Kaga ya nuna kenan cewa su suke lalata su da kansu domin su je su gaya wa Turawa cewa matasan su malalata. To yanzu da yaje ya faɗa a gaban Turawan ne yake so su zo su gyara.
Duk da cewa fadar gwamnatin Najeriya ta yi bayani akan batun kalaman da shugaba Muhammadu Buhari yayi na cewa akasarin matasan Najeriya ba su yi karatu ba kuma ba su da aikin yi, amma jira suke gwamnati ta samar musu ababen more rayuwa da kuɗin mai. Matasan arewa da ke jihar Imo sun bi saho wajen nuna bacin ransu bisa waɗannan kalaman da shugaban yayi a taron kasuwanci na ƙungiyar ƙasashe rainon Ingila da aka yi a birnin Westminster da ke Ingila.
Sunana Muhammad Nur wanda ake kira da NTT. Abinda Buhari yayi magana akan matasa billahi matasan Najeriya ba mu jarin sa ba. Mu mun san matasa ne suke gwagwarmaya wajen tabbatar da Buhari Ubangiji ya goyi bayan su ya tabbatar da shi. Amma sai gashi abin da zai kusan sakawa matasa da shi kenan. Amma ban yi mamakin sa ba saboda irin yanda naga abin da yake nufi da wuce lokaci yayin da matasan Najeriya su zama sune shugabanni. Kawai haka ne yasa ya je ya kwance wa matasan Najeriya zani a kasuwa a irin duniya.
Sunana Algoni Jalaha Bishara. Bai kamata shugaban kasa ya je a duniya ya yarfa mu matasa. Gwamnatin Buhari nan da matasa aka kafa ta, matasa wayansu sun mutu sun rasa rayukansu an kafa gwamnatin sa da shi. Kuma in dai yace haka, wani aiki suka yi watar mana mu matasa a shekara 3 da suke kan mulki?
Sunana Jibrin ya Uriziyar Lemo. Ba daidai bane shugaba ya fito yana faɗar maganganun da bai kamata ba akan talakan Najeriya, musamman matasan Najeriya waɗanda suka jajirce 100 bisa 100 suka boya mai baya kuma har ya kai matsayin da yake kai yanzu.
Amma malam Muhammadu Haruna ya ce
wato ina ganin ba duka jama'a bane za su fahimta da abin da yake nufi domin na daya abin da ya sa yayin wannan bayani akwai matasa wanda ba su son su yi aiki suna so su zanna haka domin suna ganin kaman ko wasu ƴan siyasa za su zo su biya musu bukata kuma alhali shi mai girma shugaban kasa ba abin da yake nufi bane amma a maganar sa da din nan akwai ɗan yara kadan saboda haka ina so ko da gaba zai irin wannan kalamu ya san abin da zai faɗa
To a gaida Alfonso Sokuri Gwai da kuma Nasiru Adamani ka wakilan mu a Najeriya kan wayannan ra'ayoyi kamar yadda aka ji wasu daga cikin matasan nan suna faɗa a cikin ra'ayoyin a shirin yau na muhawara da Hassan Mainaka ne shirya mana Abuja tsakanin barista Aliyu Abdullahi da kuma Comrade Isa Tijani zamu ji an taɓa maganar mutane irin matasan nan da suka taimaka Buhari da jam'iyyar su ta APC har suka ci zaben shekarar 2015 da kuma tasirin su a zabe mai zuwa na shekarar 2019 in Allah ya kai mu amma sai bayan mun gama zance game da tasirin mutanen da ke kusa da shi Buhari kan yadda yake gudanar da mulkin sa
an kace da ni mamman daura baya da makamin gwamnati ba da tasiri akan gwamnati
ai ban ma san shi ba
baka san shi ba to ni na san shi ka gane ko ai suke da tasiri akan gwamnatin Sabiu fa yaron da ake kira tunde dan wane ne shi ko babu shi ba PA bane na shugaban kasa dan yasari ministan ruwa ba mutumin ka zo da bane ba da alaka da dangantaka da shugaba Buhari na jini yana da shi ko babu akwai yanzu misali director general din SSS daga ina yake director general din ina yake daga ina yake
sai ka zagaya mana ai
to duka katsina ne mutanen daura ne dai daga katsina dai daga daura ba magana ne ake akan siyasa bane ne ko ba da qur'a aka kawo shi kan mulki ba shin urun da mutanen Kano suka bayar katsina sun bayar in dai wannan kake so in kana so mu juya wannan bari ma mu juya ta haka magana ce ta qur'u mutanen gurgun da mutanen Kano suka bayar katsina sun bada in akwai wanda ya kamata ya ci moriya akwai wanda ya kamata a ce an gaza mutanen Kano ko kwa
barista Abdullahi ina dawo gare ka ka dai ji korafe-korafen Comrade Tijani akan wannan gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari a bisa abubuwan da ya zayyana menene ba daidai ba
to bari in gaya maka a nan fadan shugaban kasa inda ya magana waɗanda suke na san ina Comrade Isa Tijani ke samun labaran shi mun san sunan su Wailas ne kuma mun san yadda duk Wailas dama in ya fara magana kaji yace ai mu ba wai ba ma san Buhari bane abu ba su ganin kome mai kyau a wannan gwamnati
amma misali shi Comrade ya bada misali da su
da su kai ko kai
da su lawal daura da su wannan duk ƴan katsina ne
kuma wannan bari in bada amsa yanzu kaga na dauka ma a cikin gidan zai tsaya amma ya tafi ma wasu hukumomi da ma wasu ministries to ni a cikin gidan ma mutane da suke aiki suwa suke aiki tare da shugaban kasan a kullun suna tare da shi kamar yadda na fara baya akwai Femi Adesina Bayarebe ne shine mai babba mai bashi shawara akwai Garba Shehu Malam Garba Shehu dan kanan ku ne dan kanan Comrade Isa Tijani ne ba dan Katsina bane sannan akwai Senator Ita Enang shine mai kai ya kawo
amma kuma ba su wadannan tasirin su bai kai waɗanda kuma rake kuka kan
suna da tasiri na daya bari in gaya maka abin da ya faɗa duk waɗancin da ya lissafo gaskiya ne akwai Tunde Sabiu PA ne na shugaban kasa akwai ya ce minister dan Kazaure ko akwai yawa ko akwai daga
gaskiya dan wani shugaban kasa ne
wallahi ba sani ba saboda haka zai iya yiwa zai iya kuma ba kasance ba kawai mun san dai shugaba Muhammadu Buhari dan daura ne wancan kuma dan jigawa ne
kuma me alaka shi ministan ruwa da shugaba Muhammadu Buhari
farko tukuna abin da nake so in ga masa kai harzuka ne domin in bana san shugaba Buhari billahi alqudratu zan iya kallon idan san ce bana san sa zai iya tilasa ne tilas ne aka sani muke yi ai mu ne muka gani ma muka ce muna yi kuma nace dai tambaya ka ji dan yasa ne ka tambaya ka ji
to ka ji dan yasa ne barista
shine ce baran in sani ba ko me amma na san dan jigawa ne sannan kuma in ka lura babu doka da tace yau wai saboda dan uwanka shine shugaban kasa kuma idan har yau ka kancanta a baka wani mukami ko kuma a baka aiki da ba za a iya ba su ba ƴan Najeriya bane waɗannan mutanen da ya kirgo su ƴan Najeriya ne mutane ne kuma wanda suke iya aikin su mutane nawa ne a gwamnatin Najeriya da Najeriya da fadi kowane bangare suna nan in ka je ko a cikin vila ne ko a cikin ministries ne daga bangare zuwa wani bangare akwai su saboda haka ba ma wani abu bane da kamar yadda na gaya ma wannan cece kuce ne da yake fitowa daga Wailas
ai abinda muke fada shine cewar idan kun matsa ku wa'annan yan kidan ki ne jiyon da ku ya ganin cewar ba wanda ya iya in ba ku ba yanzu abinda kuke fada shine daidai sai mu shiru mu kyale ku mu samu ku ido ai da akwai ranan kindallanci har ka manta fa akwai wanda rayuwar kansu ma suka salwanta suka bar duniya gaba daya a sanadiyar wannan maganar ta shugabancin mu shugaba Muhammadu Buhari ko ko babu su
to barista in na dawo gare ka a kasashen da suka ci gaba irin su Amurka da sauransu idan wasu da suke cikin gwamnatin kuma a wajen gwamnatin suka hango kurakuran shugaba ko na gwamnatin suka ga ya musu za ga shugaba ya ce eh wannan kuskure ne kuma za mu gyara to kuwa bangaren ku me yasa kuke ta kokarin kare gwamnatin ne ta kowane hanya maimakon a duba mai mutanen da suke magana akai
a gaskiya ba gwamnati da za ta ci gaba in ba mutane da za su dinga ga mata gaskiya yawa wannan shine daya daga cikin turba na demokradiya a ko ina kuma yanci ne na yan kasa da aka yarje musu a karkashin kundin tsarin mulkin kasar nan cewa su fito su fadi ra'ayin su musamman ma akan shugabanni saboda haka ba ja da wannan ko a wannan gwamnatin ma ba ja da waɗanda suke fito su fadi gaskiya a duk wanda zai fito ya yi criticizing wannan gwamnati bisa kan daidai ka gani akwai abin da ake kira constructive criticism akwai abin da ake kira destructive criticism muna marhaba da wanda zai zo ya fadi inda gwamnatin nan ta kasa da kuma ina yake tunanin ga gyara da ya kamata a yi amma waɗanda suke fitowa wanda su aikin su kenan su soki gwamnatin nan da daidai da ba tana da tana daidai da tana ba daidai ba waɗannan mukan iya maida musu martani lokaci-lokaci ba kowane lokaci wasu ma amma saboda in har mutum zai yi soki na fahimta na gaskiya ba matsala
to Comrade Isa Tijani idan misali shugaba Muhammadu Buhari abin a kaddara cewar zai kara neman takarar shugabancin Najeriya a shekara ta 2019 idan Allah kai mu wasu da dama daga cikin manyan mutane da suke tare da shi da suka masa aiki a shekara ta 2015 suna ganin kamar sun tura mota ta bar su da hayaki wasu kuma suna ganin kamar kwata-kwata ma ba a yi da su a gwamnatin na tuna kafin tsohon mataimakin shugaban Najeriya ya bar jam'iyyar Atiku Abubakar ya yi korafin cewa duk abin da ake ba a yi da shi ba a tambaye su akwai kuma akwai irin mutanen da yawa misali irin su Buba Galadima irin su Lahaya Hamma da sauransu amma ga su ba a yi da shi misali kana ga misali idan har zai nemi shugabancin kasar nan waɗannan mutanen ba su zama su kamar matsala domin sake samun nasara ba
kuma da to bari mu tsaya nan sai Allah ya kai makon gobe mu dawo mu dubi shin da gangane Buhari ya dauko abokansa na adawa ya kawo su kusa da shi suna zaman mukarabansa yanzu dai muna godewa bakin namu barista Adiyo Abdullahi da kuma da Isa Tijani da kuma musamman shi Hassan Maina Kaina da ya shirya mana wannan muhara a tsakanin su a can birnin tarayya na Abuja Nigeria madadin su duka ne Ali Mustafa Sakuta nan Washington mun ba ku lafiya
yanzu kuma ga labari a takaice.
Labukan tsada ko kyama da ke auna musulmi a nan Amurka ya karu da kashi 15 cikin 100 a shekarar 2017, shekaru biyu a jere da ake samun karuwar haka a cewar wani nazari da aka bayyana da sakamakon sa a jere Litinin da wata kungiyar fafutukan kare musulmi a Amurka da ake kiranta Council on American Islamic Relations wanda ake kira kai a takaice. Kungiyar ta sami rahotanni ko akan kyaba ko tsana 300 da aka auna musulmi a Amurka a bara tun daga dokar wani musulmi bisa zargin sa cewa dan ta'adda ne a gundumar Bronx dake birnin New York har izuwa cikin watan Nuwamba inda aka kona wani wurin cin abinci na wani iyalin musulmi a Kansas hakan kuma ya nuna karuwan laifuka 260 da aka samu a shekaran 2016 kungiyar kya ta alakanta karuwar laifukan tsano akan musulmi ne ga wasu manufofin shugaban Amurka na Trump musamman mutane da aka hana su dake shigowa Amurka musulmi
masu sauraro da aka muka kawo karshen shirin amma a wannan lokaci sai kuma da an jima da misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chad za mu saki dawo wani sabon shirin 7 kina agogon Ghana idan ana so a sake sauraron wannan shiri za a zuwa shafukan mu na internet wato hausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu a madadin Babu Yakubu Makeri cewa Hira Diodini da John Ellison, Muhammad Lalo ke cewa sai mun hadu a shirinmu na hantsi idan Allah ya kai mu.